sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanya ne tare da Idris Abdalla Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawo muku a wannan shiri na daren yau Lahadi 23 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallaji. To amma kafin nan Idris Abdalla Bako zai kawo muna labaran duniya tukunna.
To Murtala jama'a assalamu alaikum na muku barka da dare ga cikakkun labaran mai karantawa Idris Abdalla Bako. Tawagar ƴan kasuwar India 50 ta fara ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Rasha a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke kokarin zurfafa dangantakar tattalin arziki dangantakar da ta karu sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine. Ƙasashen India da Rasha suna tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar kasuwanci kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Manturov ya kai zuwa New Delhi. A cikin watannin nan Moscow ta fi kowace ƙasa samar da danye mai ga India yayin da Rasha da take fama da takunkumi ke neman ƙarin ciniki daga ƙasashen Asiya. Ma'aikata masana'antar man fetur ta Iran na ci gaba da yajin aiki saboda rashin isasshen albashi a garuruwa da dama na kasar kamar yadda rahotanni da bidiyoyi da aka aika muryar Amurka suka nuna. Bayan karuwar hauhawar farashin kayayyaki a kasar Iran da kuma babban gibi tsakanin kudaden shiga da wanda ake kashewa, kungiyoyin kwadago da wasu gungun jama'a da suka hada da ma'aikata da malamai da waɗanda suka ritaya suka fara korafi da zanga-zanga a 'yan makonnin nan. Ma'aikatan da ke yajin aikin a 'yan kwanakin nan sun yi kira da a ƙara ma'aikatan da ke cikin masana'antu da ma waɗanda ba masana'antu ba da kashi 79 cikin 100 na albashinsu. Dakarun musamman na Amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyyar Amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum da sanyin safiyar Lahadi. Jami'an suka ce samamen ya ɗauki ƙasa da sa'a guda. Ita ma ƙasar Faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diflomasiyyarta daga Khartoum. Shugaba Joe Biden a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar ya ce an kammala kwashe mutanen kuma ya gode wa sojin Amurka da suka gudanar da aikin. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce Rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da Ukraine. Sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana a kan allunan talla, talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a bayar duk wanda ya shiga sojan Rasha. Sai dai da wuya Rasha ta cimma burinta na ɗaukar ma'aikatan sa kai 400,000, in ji ma'aikatar Burtaniya. Ukraine ta sanar da sabbin takunkumi kan mutane ko hukumomin shari'a da ke tallafawa ko suka sa hannun jari a cikin zaluncin da Rasha ke musu. Mayaƙan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben Myanmar a birnin Yangon a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata. Kamar yadda sojojin kasar suka ce a wani sabon kisan gilla da aka yi wani babban mutum mai alaka da gwamnatin mulkin sojan kasar. Sojojin Myanmar sun jagoranci murƙushe 'yan adawa bayan da suka kwace mulki a wani juyin mulki fiye da shekaru biyu da suka gabata, lamarin da ya haifar da tarzoma tsakanin al'umma da kuma matsalar tattalin arziki. Wasu fararen hula da suka ayyana kansu rundunar tsaron jama'a sun taso suna adawa da gwamnatin mulkin soja, inda mayakan su ke kai hari kan jami'an da ake kyautata zaton suna aiki da sojoji.
A gaida Idris Abdalla Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kallabi, wanda zai duba yadda mata masu haihuwa a asibitoci suke fuskantar musgunawa da kyara daga 'yan uwansu mata ma'aikatan lafiya musamman a lokacin naƙuda. Kana daga nan kuma sai abinda kuke jira, wato ci gaban labari mai sosa zuciya na rayuwar Fatima Dangana.
Namiji bai taɓa sai min riga ba har zama na yau, shi dai in sai ma namiji in sa mai ba, na kai namiji haji, na kai shi umura, na je nama uwarsa haji, muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni. Cikin shekara biyar na kai mutane 16 haji, cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowani wata na je umura ina ce kwana hudu nake ran na shida ina gana har wani ce ina zuwa umura kamar zani kuma sai zo yanzu haka kai marayu da ni cikin aikin da nake tuban su sun kai 20 tame da su da makaranta da na bude makaranta a sabar da ladi akwai miskine da yawa na doki na wins na bude su shekara ke last year 2022 na bude su January 18th sai na doki suna na Nadibia Dangana Educational School Complex
Fatima Muhammad Dangana kallaban shirin ta wannan makon ƴan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dambin daman baki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu hira da shirin kallabi na wannan makon abin da ya dauki hankalin shirin a yau shine yadda mata masu aikin jinya da unguwar Zoma suke kyarar ƴan uwansu mata da suke zuwa haihuwa sai kuma battun abokiyar zama a gidan aure da aka fi sani da kishiya kada ku bari a baku labari kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallaban wannan makon bari mu yaye kallabin shirin a yau da batun kyara da ake kukan cewa mata masu aikin jinya da unguwar Zoma suna yi wa ƴan uwansu mata da suke nakuda suka je haihuwa to menene yake haifar da haka kuma ina mafita malama Saratu Garba Abdullahi mai jinya unguwar Zoma kuma malama a jami'a Bayero da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti dake Abuja Nigeria sun yi nazari akan wannan batu ga kuma bayanin nasu
wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma ya kamata ta zama mai tausayi da jin kamarin lafiyarta
to ya taba faruwa akan idanki ko kuma kin samu labari da ya faru da wata
eh na samu labari ba ma so eh ba sau bi ba na samu labari akwai wadanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti ni dai bai taba faruwa akan ido na ba amma wadanda ya faru da su sun kanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru
to kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija a aikin ku na likita wannan abu ne da ya taba faruwa akan idanki a matsayin ki na ma'aikaciyar kiwon lafiya
eh to a gaskiya bazan ce ya taba faruwa a ido na ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai abun da yasa ganshi ba domin muna bangaren fertility ne wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu a bangaren mu aikin mu ya danganci number 1 abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungume su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa aurenta na cikin damuwa su ba abun da take bukata kaman alura da ita shi yasa nace a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya.
To amma me yasa wannan fannin na masu jinya da ungozuma?
Eh to yana faruwa a wasu bangarorin hakan yi hakan din gaskiya. Don akwai nima da kaina ranar na kai wata kamar kaka ta ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace. A wani asibiti daban ne wani gari ma. Yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne.
Wanda ta taba sanin ta ne a wani guri?
Ko kadan ban taba sanin ta ba bata taba sanin na ba. Amma yadda ta yi irin kaman ban ma san
kamar da yadda Sarutu ta fada ta ce ta kyara ko ta kyare
ne don ya kai sai da ma na mata magana nace mata wannan aikin da take yi ita ta zaba kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba. So in ta ga aikin ne ba ta so ya fita bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su.
Kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da secondary ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata?
Eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Saboda yawanci misali kin ga kamar a schools of nursing haka inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin degree ba. Wato kamar a matakin diploma
haka.
Waɗanda ake yin shekara uku din na training idan an yi za a tura su asibiti su yi aiki. Yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar ka tana ɗaguwa a idan al'umma. Kin gane abin da nake nufi? To saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi. Sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban ya zo ya yi. Ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma za ka zo kana ƙoƙarin ka ɓata ayyukanka da wani abu. Duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da ungozuma suke yi. Misali kin ga a asibitocinmu na Najeriya asibitoci ne waɗanda yawanci za ki ga akwai asibitoci muna da yawan patient muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci
sosai.
Sa'annan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar karanci. In baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a. Akwai lokacin da zan yi shift ɗaya ni ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa. Ɗakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa, anan ake ajiye wanda suka haihu, anan ake ajiye masu operation, anan ake ajiye jariran kuma da suka haihu.
Kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane?
Kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin 30 zuwa 40 kadai ni zan kula da su a shift ɗaya. Sannan kuma a wannan shift din saboda asibiti ne wanda yake busy hospital ne su ba ki gani.
Wato kina gani kamar nauyin aikin da su ma'aikatan jinya suke ɗauka yayi musu yawa.
To kin ga aikin yayi matukar yawa. To idan aka samu wannan aikin yayi matukar yawa kin gane sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum. Kin gane har yazo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce yayi ba a wannan lokacin.
To za mu ci gaba da haska fitila kan wannan lamari domin ganin yadda mata za su iya hada karfi da karfe su shawo kan wannan matsalar. Mu taɓo wani batu da ke cewa mata da dama tuwo a ƙwarya, wato zamantakewa da abokiyar zama a gidan aure da aka fi ambato da kishiya. Duk da yake sau da dama ana yi wa mata kishiya ba da san ransu ba, akwai lokuta ƙalilan da matan da kansu ke ba mazansu izini su ƙara aure, har wani lokaci ma su zaɓar musu matan da za su aura. Idan haka ta kama, menene ya kamata uwar gida ta yi nazari a kai?
sai na yaba da halinta da hankalinta da mutuwanta da tunaninta da zili da in nagari ce za mu samu zama mai dadi nan gaba amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata miji na ba saboda ba za ka shigo ba ka hana ni zaman lafiya
ko wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ka rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amma dai maganar ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan yana cikin kishi kuma nan mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin ce ne to amma mijin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kwarar da gaskiya amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka
to yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijin ki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara yayi karin aure da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ce ita bata taɓa yanda ke ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya zaki tunkari wannan al'amari
abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciya ta kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani
ni zan yi haƙuri in bar mai zuciya ne a rungumi ƙaddara in bar shi idan halin su ne munafurci za su gani
munafurci dodo kan su ne shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata suke irin wannan cin amanar
kishi da kwaɗayin abin duniya saboda abin da ba na cikin kawata ba zan zan aure mijinta ba
kamar hasada ce na
yawa
tana hasada kawata mai yiwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka ke na
me yasa a ra'ayin ki me yasa kike gani mata kike cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan ƴan uwarta ne mace ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwar
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta mu wannan mijin ya samu kire ta kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsala
to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kita ta aikata laifi sai ta rawa ƴan uwarta
mace ba ma in ba ni dadi ba ne ba a samun dadi zama da ita da ta tabbiyar da ƴaƴanta ne ne halinta saboda shi kunta ta mai wannan mata amma ta ci da kuma kin ga wadai shi ni ko da ta kasa kunci ji saboda ta ce ne ki kanta ta bata ƴaƴanta dan ƴaƴan ma su riga sun saba da wannan hali cikin da suka ji halin da zasu kin ga ya shi
kowa ba mu ita ta Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yaya zaki ga ba ma kawai tsakanin mata ba ba su zaman yan masu auren mutum daya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar kani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu
haka ne zaman ki gaskiya ne amma kin san halin mu ne da gaba ba wai ni na tura kai na ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin wannan muka dace kuma za mu san da ruwa mu tana ci gaba tun da bakin ki da ƴan uwa ka misali yanzu na ƙociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 500 ne ina ansan 50,000 ko 100,000 kuma na san cewa ne bi matsayin ni kusan ɗaya ne
ya ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki
da kira wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk wanda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba
idan yanzu ne kuka lalubo tashar kuna sauraron shirin kallabi ne a sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shiri na musamman domin mata to kamar yadda muka sanar a gabatarwa kallabin mu ta wannan mako ita ce Fatima Dangana wata mace da aka tauye wa haƙƙin samun ilimi ta kuma fuskanci kalubalen rayuwa iri daban-daban da yasa aka yi mata lakabi da dangana labarin rayuwarta dai sai wanda ya ji ga ci gaba da bayanin rayuwar Hajiya Fatima a hirarta da shirin kallabi
nan shekaru kusan 50 duniya ina cikin wannan wahala amma da Allah zai cire ni cikin lokaci kan tunne samu na bai dade ba amma yafi wanda ya samu fiye da shekara dubu
da suka fara samu ya kai shekara 10
ke kaina
shekara na
kallabi ni cikin shekara 5 zuwa 6
shekara 5 la zuwa 6
sha'ida
idan ba za ki dan ba shekaran ki nawa a duniya
eh yanzu dai ina da shekara 50 da baya mun kai 60 ba ma ina da 50 da ba kuma ina son mata na duniya duk su sani mace tayi aure ta bari ba muguwar mace bane ba mace banza bane ba rashin biyayyan aure ke sa mace
tabar
aure ba yanda Allah ina zaune gaban da aure nayi aure amma na bari saboda ina da biyayyan aure tsakanina da Allah kuma ni tunda na tashi namiji bai taba sai min riga ba har zama na yau sai dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umra na je na ma uwarsa haji muka komo na kai shi umra da sati da ya gudu ya bar ni
saboda dai ai zama aure
ai saboda ina son aure amma yanzu na ce ban yi kuma
ina son sani tsakanin shekara 5 kika ce Allah ya miki bai wanda wani ma na nan shekaru da shekaru aro aro Allah bai mai wannan wani irin baiwa ne haka
gaskiya na farko Allah min baiwa ina cikin lafiya da imani da tauhidi yayin kuma arziki katan shi bani zuciyar yi cikin shekara 5 na kai mutane 16 haji cikin shekara 5 na kai wasu umra kuma da aka bude umuran gani da kaina kowani wata na je umra ina te kwana hudu nake ranar 6 ina gana har wani ce ina zuwa umra kuma zani kuma sin zo kin san Allah ya yi mini
Allah ya yi miki so kadarori fakin aje wasu
alhamdulillah kada yanzu ka gidan da nake plot 6 ne na gini apartment na gina masalla don na ga ma Allah ya min arziki don bashi kyauta cikin arziki shi sa da yayin mini na sai kasa shi na fara gina masallaci sama da kasa na kuma gina makaranta na zamani na sa tas na sa fan na sa tinted na gyara shi kuma na alkawari da Allah yayin mini bude yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a manta da maraya ba duk wanda ya tausa yanzu akwai marayu da ni cikin aikin da nake tuban su sun kai 20 kami da su da makaranta kuma da na bude makaranta a sabar da ladi akwai miskine da yawa na doki na wins kuma na bude su shekara kira last year 2022 na bude su January 18 sai na doki sunana na Dibia Dangana Educational School Complex dai embodi
na am shirye su na da girma
eh su na da girma kadan kuma mun bude su January February ka ba mu letter kuma mu je March last year da muka ce su manyan su na garin ga 61 shi ne na doki ka
masha Allah
this year kuma aka ba mu letter aka ce this year dai district za doki yasa ce ho Accra district 29 ni na zo first
kai ga wannan shekara
ko shekaran jami'a na doki ka
kan doki ka fa da ta yi
district eh Accra ga fadiya
school kiyar da
school na da Dangana Educational School na
ita da ya samu masu kula da school da
banda kowa banda sponsor ina wa'azi radio station yanzu aka Ramadanin ga ina da radio station tun shekara 10 na sha Ramadanin ga wata tuka full month ina biyan miliyan 150 ban taba samun sponsor ba sannan ran litinin ina wa'azi kowani bakwai wata ina biyan miliyan 15 na baruri yanzu na koma wani radio station kowani wata miliyan 50 nake biya 5000 bakwai awa da nake yi ban taba samun sponsor sabon da sponsor ina roƙon Allah ya taimaka kuma na sai kasa 2 billion na fara gimin school na kai lenti yanzu na break banda uku da na so sosai
masala yanzu mu zo kan batun gargadi da zaki wa al'umma kita halin da kika fi yanzu haka yana faruwa cikin al'ummar duniya duka halin da nake cikin gaba yanzu an ya samu wata tana faman barin aure saboda ta wuta kama mijinta da wata ko ba haka ba me zaki faɗi kan wannan
To ni abin da zan faɗi ma mata na duniya duka baki daya, buji suhun Allah. Kowani takeici zaki gani gidan aure ko cikin rayuwanki, ki hakuri, kaki bi haram, kaki bi sun rai, ki zo ki asaran duniya tana ki samu hankali, kaki give up. Ni dai kira na ga mata a tashi ayi aiki. Ayi aiki. Kar ayi kiyuya, kar a zauna kuma an aikin a bar ba ta shi da yayi da bin yau zani bin da bi da amfani aja ban taba sa zinariya ba ban taba sama abin kuni ba amma yanzu ina son zinariya miliyan 300,000 amma lokacin da nake tafiya takalmi na ma ina sa allura ne dunka da hannuna don banda wanda zan bada kudi sa kira na ga mata wallahi aure ibada ne farilla ne wajibi ne ku ya zaki tsinci kanki cikin aure ki san tarantan da Allah ya ajiye miki kina kuma cikin gane ban san wani riba yawancin matan yanzu na kai maza wajo ni kaskiya ban koyi wannan ra'ayi ba samu hankuri ko ni ya kai yaran nan da muke haifa in ba mu yi biyayya gidan aure ba mun zo mu rasa amfani ƴaƴanmu ce sa kira ga mata na duniya da mu yi hakuri
shiri ba ce a ce wannan maganar da kike malama ku ƴan da ne ku ba ku da matsala a lokacin ku mu kuma alal misali mu kuma ɗan yanzu sun san zamani ya zo boko yayi yawa mu I know my right mu san hakkin da ke tattare da kanmu mu sakin da ke tattare da mijinmu mu muna ganin ƴan da da ba mu wannan zamanin namu
shi duniya ba wani wangadan ta ne wangadan shekaran jiya a ji tsoron Allah ita kullu haisma kuma na ce miki bai karatu ba da girma na yanzu akan ga inda nake dan da wa'azi zan yi in na bude baki na she Allah na min ilhamin hadisai qur'ani kaza kaza tunda na fara tafsiri shekara 15 kenan ban taɓa aje qur'ani ba ina zaune in nace kaza na bude qur'ani to kan kai kaza Allah ya min ilhamin tafsiri amma duk da shi na nemi maluma da kirma nan ga ina zuwa kuma su da na duba yara na su kai university wanda suka je poli shi ne da kaina na kokarta da girman zai adult education shi sai yanzu alhamdulillah
malama kin fadi komai game da abin nan akwai wani gargadi ko magana da kike son ki fadi
da maganan da zan fadi ne mutum dukan ka tashi cikin duniya ka nemi abokin shawara na gari kin ga Alhaji Papa Angola ana mamakin zamana da shi saboda na farko ne gaskiya ne ni kuma mai gaskiya ba wai muna yabon kan ba mu majunan mu muna fahimci ni ina da abokin shawara na sosai kenan kuma yana bani shawaran kirki cikin rayuwa na zamantakewa na da ƴaƴana wurin sana'a na a taskun ga shi advice na cikin bude shi yasa mutum duka in zaka yi rayuwa nemi abokin shawaran kirki abokin shawaran kirki inda zaka jarraba shi lokacin da ka fusata shi ce maka ya hakuri kana ganin me yasa zai ce ni in yi hakuri amma sai yana taushe ka abokin shawaranki amma wanda zaka fusata eh shi ne da to ka guje shi ba zaka ci amfanin rayuwa ba shi yasa a nemi abokiyar shawara na gari in an zauna da abokiyar shawara na gari za a dace
lalle ko dangana abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu karbi bakuncin Hajiya Hafsat Marshal yar siyasa yar gwagwarmaya marubuciya uwa da kuma kaka ita ce kallabin mu ta mako mai zuwa kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aikin mu Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da kuma wakiliyar mu Hawawu Abdulkarim a kasar Ghana da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
to sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa don zuwa wani sabon shiri na kallabi da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Idris Abdullah Bago da ya tsaya ne gabatar da shirin da jin da Hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da kuma sai kuma injiniya mu na yanzu da lafarin sanin na